Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan dukkanan lahiya da wannan maraita Alhamis 15 ga watan Oktoba. Shirin yau da gobe ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
da Halima Jumrau.
Kamar dai yadda kuka sani, kowace ranar Alhamis shirin yau da gobe na mayar da hankali ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. Kuma kamar yadda muka yi a makon da ya gabata, yau ma shirin yau da gobe zai ci gaba da fadakarwa akan cutar sankarar mama ko cutar daji. Ganin cewa a likitance an ware watan Oktoba a zaman watan fadakarwa da jan hankali akan cutar sankarar mama.
Haka ne Jamila, kuma kin ga da yake a nan Amurka an ba wannan batu muhimmanci, hatta ma fadar White House ta shugaban kasa ta dau haramin launin ruwan hoda, wato da ake ta pink color. Idan kin lura zaki ga idan dare yayi an kunna wata wuta mai launin ruwan hoda, wanda shine launin da ake yin amfani da shi a irin wannan lokaci na fadakarwa akan cutar sankarar mama. Hatta su ma ƴan wasan ƙwallon ƙafa kamar football da ake yi, ko da yake ba wasan ƙwallon ƙafa bane ne, amma su zara suke su ruga, amma suna kira abin su football. In kin lura su ma suna faɗakarwa akan wannan cuta, zaki ga suna sanye da kosafa mai wannan launi na ruwan hoda, ko kuma suna daure da wani dan kambu a hannunsu mai launin ruwan hoda, diddai dan su ja hankulan mutane akai. Ya wato mu anan kokarin da muke na ci gaba da fadakarwa akan wannan muguwar cuta ta sankarar mama, mun gayyato biyu daga cikin ɗaliban jami'ar Bayero ta Kano da suka kudura aniyar shirya wani gangamin fadakarwa da jan hankali akan cutar a garin Kano. Waɗannan ɗalibai guda biyu sune Aisha Umar Tofa da Anas Muhammad. Za mu tattauna da su kai tsaye akan shirye-shiryen gangamin na fadakarwa akan cutar sankarar mama, amma kafin nan sai mun ji ta bakin wani likitan ƙasar Niger da ma wasu mata biyu akan wannan cuta.
Ciwo ne wanda ke kama ƙwayoyin halitta.
Shi ne a turanci abin da cancer design.
Wallahi ina jin ta dai ana haɗi. Amma mace dai in ta kai mace ya kai mata kowane lokaci ta riƙa taya tana depistage ɗin nan.
Idan kuma da sauran lokaci za mu buɗe layin waya, kuma ku kira mu kai tsaye mu tattauna kai tsaye tare da Aisha Umar Tofa da Anas Muhammad.
Wakilin muryar Amurka mai kula da batutuwan da suka shafi kiwon lahiya a Niger, Shu'aibu Mani, ya jiyo mana ta bakin wasu mata biyu akan cutar sankarar mama. Za ku ji abin da suka sani game da wannan cuta, amma ya fara ne da tattaunawa da Dr. Ilyasu Idi Mai Nasara, wanda ya cikakken bayani akan cutar sankarar mama.
Cancer design, ko abin da ake ce ma ciwon daji na nono ko sankara, ga waɗanda ke jin Hausa, kama ciwo ne wanda ke kama ƙwayoyin halitta. Ƙwayoyin halitta kama wanda abinda ake ce ma cellul. In ya kama su, akwai wani abu, akwai wata na'ura cikin jiki wadda ke faɗan adadin aihuwarsu, adadin kwanakinsu, adadin lokacin da ya kamata su yi. To in wannan ciwon ya shiga, to wannan ƙwaƙwalwa tana saki, sai ya zamanto su waɗannan ƙwayoyin halitta sai suna ta washe ba su, ana ta aihuwarsu da yawa. Kama adadinsu ya kamata, kama in ka ɗauki warhoro a ce bai kamata su huce ba 10,000 cikin kowane ɗigon mililitir guda. To in wannan ciwon shigo, sai ka iske cikin adadin kamar 100,000 cikin mililitir guda. To wannan shi ne ake ce ma ciwon sankara, ciwon kansa. In ya kama, to lalle yana da abinda ake ce ma hayi 1, 2, 3, 4. Abinda ke sa shi, kakin mu shiga cikin matsalar da yake sa, abinda ke sa shi abubuwa da yawa ne. babu abu takamaimai wanda zai ce maka ga abin da an muharin kama ciwon kansa ko ciwon daji na nono, amma abin da anka gano cikin kama bincike wanda anka yi, kama in mace bata taba aihuwa ba ana iya samu wannan matsala, kama in mace na shaye-shayen magunguna iri-iri waɗanda ake shahawa ga shiki ko ku waɗanda ake son shiki yayi kyau har ya kai ana sa su ko ina, waɗanda da ka ga yau matan mu duk suna sawa hwata ke bakan mace ce ki nemi komawa hwara, in anka ce a shahawa wannan wurin yana iya kawo wannan matsala, ko ku mace wadda ke shaye-shaye ko ku wadda a tare da mai shaye-shayen taba har taba ma tana cikin abubuwa waɗanda ke iya kawo wannan ciwo na kansa. Na hudu akwai ciyace wanda ake yi barkace-barkace iri-iri, yau in ka diba akwai abun da ake ce ma OGM, waɗannan abun ba a san da ina suke fitowa ba, a san da mine ne ake sarrafa su ba, su kansu da an kai wannan bincike an gano suna sa kansa. Na shida akwai abunda Bature ke ce ma kamar kingin abubuwa, kamar yanzu in ka doka an yi penturen gida, pentur din nan bai saki ba mutun ya zo ya shiga ciki, koko in ka doka mutun abunda ake ce ma kamar cikin gidansu wani yayi shi ma yayi, me wai ba abu ne takamaimai mai dan uwa ta yi ciwon kansa nono a ce daya sai ta yi me, amma an gano akwai waɗanda can cikin gidansu ma akwai wannan gen abinda ake ce ma halitta wadda in akwai ta ga gidan nan in bai anniya ba in uwa ta yi ta kanyuwa daya ta yi, kenan kaga a takaice abubuwa waɗanda ke iya haddasa ciwon wannan daji na nono.
Dokta za a ce wannan cutar sankarar ma akwai ta da illa?
Ana zancen illa, illa ta yawa gare ta, balle yau in ka diba wannan ciwon shina cikin kama ciwon sankara guda-guda wanda ke halaka mata, tunda shi in ya kama nan da nan ne yake kariya da mace, in yau an ka ce an yi declaration shi an ka ce yau an gano mace tana da ciwon sankara na nono in ba ta da hali wanda za a yi mata magani, to Allah ɗaya ke sa ta yawa ko wata shida a kasar duk wanda sun ka zo muna yawan consultation nan wurin, an ka je an ka yi an ka yi radio an ka hidda nono, to Allah ɗaya ke sa a samu da ta yi shekara guda cikin su duk ta ya suke yi, saboda menene ko da ake zawa deja ya kai inda ba a so ne, surtout abu ne ciwo ne wanda yana kusan zuciya yana kusan suhi, da ya shiga sai shiga cikin suhi, ka san abun da ya shiga cikin suhi kenan babu lumwashi, ya shiga duka cikin abun da ake ce ma organ noble, organ na kusa, abubuwa halittoci na kusa da ya shiga dai ya dargagara su, kenan dan haka ne ake cewa duk mace in ta tashi da sahi budurwa ce tsohuwa ce wata iri ce ta kama hannunta biyu ta azabe sanannanta ta yi tsaye gaban madibi cikin ɗakin ta ta darza duk sahi duk sahi, ya kamata ya kanda tajiyon dan kululu ta rugo da guduwa ɗebe shi, wani bi daga dan kululun nan ne da ba a ɗebewa, in kansa ne shikenan ko da take zawwa in ya hwa dan da ya fara ciwo an ka zo banna ta samu banna
kenan doktor shine mataki daga kai wannan
yawa, to dan haka nan ne ake cewa daga kin shi duwa da ta da sahi tana ban nono ba ta ban nono tana da armi ba ta da armi ta taba ta lagu da nan nan ta ji in babu wani abu da ta jona abu ciki ta rugo da gudu ta zo likita dan a diba in wannan ciwon ne tunda kin yin wura ɗebe, dan in an ka ɗebe ana warkewa kai har aka inda ake ɗebe nono, to akwai yau matsala wadda muke samu mata an zo an ce mata wanga abu ya kamata a cire nono guda sai ta ce ita ba ta yarda ba, to in ta dawo abun ya kai inda ko an ɗebe wannan nonon to wallahi dai sai dai Allah.
Na san abin da ake ce ma sankarar mamma shine a turanci abin ga cancer du sein. Cancer du sein abin da ke kawo shi yawancin mata suna da kaman wani dan nodul kaman wani dan gude ne hakan ga dan kurji dan karami cikin nono cikin mama din ne basu iya sani da shike ba aikin suna ba da shike ga sunan su ba liktoci suke ba kawai mu da an liktoci mu kadai muka iya sani abinda kurjin nan da ke cikin nonnan mata
shina kashe mata,
to yana kashewa in bai samu magani ba in dai ba dauki mataki da wuri da cinjin wuri yana kai ga mutuwa a wurin mata, tunda ciwo ne da bai da magani. Ina ta bai da magani in dai abin ya jima cikin jikin mutum ba samu matacin da an dauko da cinjin wuri ba, hal da ya ya baje abin mama din, mama ya kaba ya rube kaman yanda doya in sankar ya shiga cikin doya yanda yake yi ciki. Doya gashi nan jikin shi mai kyau, amma ciki in an dauko yuka an yanke, sai ka gani duka ya lalace, duka yayi baki har da wani ruwa cap-cap-cap gashi nan yana ta zuba a
kenan. Mace ko kin san me ake ce ma cutar sankara mama?
Wallahi ina jin ta dai ana hadi, amma mace dai in ta kai mace ya kamata kowane lokaci ta rika tana da depistage din nan, fiske banza ne ake yin shi.
To an ce ai kuma tana kashi?
Tana kashi kwarai da gaske, fiske ta kashe ka da yawa. So, sai dai Allah ya kare idan sani. We're gonna fight this thing together. We're gonna win before too long. Survive. Live strong. Live strong. We're gonna fight this thing together. I never let you fight alone. Hold on. We've cried a million raindrops. Yeah. Inside a thunderstorm. It feels so helpless, like a child being born. The thought of it all, the look in your eyes, the way you stood and faced it, show strength inside. So I'll keep on searching, searching for sure, until we reach our goal, till we find a cure. And I'll keep on till we make it through. Survive, yeah. Survive, live strong, live strong. We're gonna fight this thing together. We're gonna win before too long. Survive.
Sauraron mu, kamar yadda muka yi ta bayani tun mama kwanjiya, wato wannan wata na Oktoba a likitance wata ne na hadakarwa da kuma jan hankali akan cutar sankarar mama ko kuma ciwon daji. Dangane da haka ne wasu ɗaliban Jami'ar Bahari ta Kano, ina ga su hudu ko su biyar, suka haɗa kai suka kudura aniyar shirya wani wato tattaki ko kuma wani gangami na hadakarwa. Daga cikin su akwai Aisha Umar Tofa da kuma Anas Muhammad, waɗanda yanzu haka muna tare da su domin mu tattauna akan wannan batu. Salamu alaikum, kuna jin mu? Hello, salamu alaikum. To ga dukkan alamu dai mun same su, kuma kamar yadda aka sani tangardan layi, wato layin nasu ya tsinke, yanzu haka muna ci gaba da kokarin samun su. To ga dukkan alamu ga hello, wake magana? Hello,
hello.
Yawwa, to yawwa, to Aisha, ga mun kin ji ni ina ta inda barbaru, ina ta ga mun samu ku kuma layin ya tsinke mana. Ya da harko da ina wuni?
Ina yini
lahiya law, ya shirye shiryen wannan gangami naku da kuke shirin abin nan?
Alhamdulillah, muna nan muna tai.
Yawwa, kamar yadda kika mana bayani a ranar Alhamis da ta gabata, wato wani shiri ne, wani gangami ne na hadakarwa da kuma jan hankali akan wannan cutar sankara ta mama, wadda ta addabi mata da yawa a ko ina ma zance a duniyan nan. Kamar ya zuwa yanzu me ake ciki, ina aka kwana game da shirye-shiryen wannan gangami?
To a yanzu dai duk wani shirye-shirye da zamu yi mun yi shi tunda mun san zamu yi wannan tattaki, yanzu abin da muke jira shine waɗanda muka ta tambaya taimako na abubuwan da muke bukata su kira mu su ce ga abin da za su iya bamu. saboda a halin yanzu ba za mu iya ci gaba da komai ba tare da mun ji daga gare su ba.
Ga dukkan alamu yanzu Anas ma Anas kai ma mun samu ka ko?
Eh an samu ne
kenan. Yawwa to salamu alaikum Anas. Sannu me zaka kara akan wannan bayani da Aisha ta yi mana game da shirye-shiryen da kuke na wannan gangamin wadakarwa akan wannan cuta ta sankaran mama?
Eh bayanin da zan iya kara shine mun yanzu mun kai lokacin da dole za mu tsaya mu ji feedback din wanda muka ba mu sponsors din mu, wato akwai kamfanonin da mun kai musu don su dau dauniyar abin da za a yi, amma har yanzu muna jira mu ji daga gare su abin da ya sake nan. Kuma dama 19 ga wata muke da niyyar, amma saboda ba mu ji wani bayani daga gare su ba yasa muka daga a cikin watan da ba mu sa rana daga san da suka neme mu lokacin za a yi ci gaba da shi.
Amma waɗannan kamfanoni da kuka nemi tallahi daga gare su suka ce za su tuntube ku ko kuma ku ya kamata ku je ku tuntube su ku ji inda aka kwana game da tallahin da za su ba ku?
Daga san da muka nemi tallafin sun ce za su tuntube mu, ba su tuntube mu ba, kuma mun ƙara tuntuba su sun ce suna sane za su neme mu su ji mu, za mu ji halin da ake ciki.
Yawa
kafin sai neman ma muna bibiyar magana mu ji yaya ake ciki.
To Allah ya sa yanzu haka suna sauraron wannan shiri, kuma watakila za su tuna alƙawarin da suka yi muku.
Amin.
Amin ya Allah.
Yawa Jamila kamar zaki tambaya.
Wani irin tallafi ne kuke bukata daga kamfanonin?
Tallafin da muke bukata akwai tallafi na irin riga wanda za a sa da rubutu a jiki, rubutun da zai nuna mutane cewar ga abinda muka fito mun fito ne yin tattaki game da cutar sankaran mama. Sannan akwai huluna, wato pick up wanda za a amfani da su a wurin, sai flyers wanda za a raba ma mutane, wato takarda wanda za ta sanar da mutane cewa kafin lokacin ga abinda za a raba wa mutane a makaranta, za mu yi abu kaza, za mu yi abu kaza lokaci kaza a wuri kaza.
Kuma
sannan sai dan ruwan da za a sha idan an kira mutane da ba za a bar su babu wani abu da za a basu ba.
Daga duk alamu na san kamar da yanda ake yin irin wannan kamar a nan Amurka, su ma kamfanonin da za su taimaka muku za su iya saka sunansu ne a jikin waɗannan kayan da za a bada, kamar yanzu a ce VOA ko shirin yau da gobe ya tallafa muku da akwai tambarin VOA da zai nuna a jikin su hular ko ita rigar, dan haka irin abin da kuke so ku bunƙasa kenan, ba wai lalle ba a ce ku kadai ne.
Yawa kuma zai tallata su kamfanonin kamar tallace a gare su, saboda ruwan mutane za su haɗu
idan da kamfanonin sun yawa kamfani za su tallata kansu, sannan kuma ga irin gudunmuwar da suka bada game da abu kaza da za a yi. Wannan ya ƙarasa sun tallata kansu a idanun duniya da wanda suka zo, mutane sun gaggani sun san su, kuma sun san cewar suna tare da jama'a ba wai kawai neman kuɗin suke yi ba.
Yau Aisha da Anas, ya zuwa yanzu babu wani tallahi, babu wani taimakon da ya shiga hannunku game da wannan gangami da kuke son shiryawa?
Wallahi har yanzu shiru babu wani bayani dai.
Kuma wannan shine irin shi na farko da kuke son shiryawa a Kano?
Shine na farko.
To yawa ganin cewa kuna jami'ar Bayero, kuma a jami'ar Bayero na akwai sashen koyar da ilimin, wato koyan aikin likita, akwai kuma manyanku kuma shugabanninku, shin malamanku kai nake ni, shin ko kun yi kokarin shugowa da su, misali kamar sashen koyar da aikin likita?
Yawa to san cewa zamu yi wannan tattaki, kuma suna goyon bayan mu, sun yi murna kwarai da gaske. Sannan a bangaren faculty na medicine mun yi magana da ɗalibansu, sai suka ce idan abu ya zo mun tabbatar mun samu feedback daga sponsors ɗinmu, za su iya wa manyansu magana su shigo cikin harkar, ba matsala ba ne ba. Saboda kan mu zo su yi wa manyansu magana, kuma a zo mu kanmu ba mu san halin da muke ciki ba, kuma su tayar da su ce mun ɗauko su haka kawai. Amma sun nuna mana babu wani matsala, anytime muka shirya za su ba da haɗin kansu 100%.
Ina da tambaya a nan, ɗaya daga cikin abubuwan na tuna ina makaranta mun yi irin waɗannan abubuwan, amma ɗaya daga cikin abin da na ga cewa kamfanoni suna son su ji idan an neme su ko an tuntube su game da yadda za su taimaka shi ne nauyin ba a kansu yake ba wajen yin su rigunan ko hulan, ba sai sun je su nemo ba, kawai za a je ne da takarda da tsarin taimakon da ake so. Za ka ga cewa abin da suke son su gani shi ne kuɗin nawa za su taimaka ko yaya ne dai su samu su taimaka in yaso wasu idan sun zo sun taimaka su ma duk za a hada ko za ku je ku nemi waɗanda za su su rigunan da hulan da ruwan da komai ba nauyin ba akan su
kamar da na fahimce su kamar su ma haka ne kamar kudaden suke so ko Anas da Aisha
ba haka bane
ba
haka bane ba
to
abin da yake shine mu ba wai kudin muke so ba dalili shine akwai wanda zaka kai musu irin wannan abin za su talancewa neman kudi kazo yi da su kana dan ka cimma wata manufa amma mu abin da mun kai musu shine ga abin da muke so su mu mun ba da lokacin mu da lafiyar mu zami kawai kayan aiki muke so a ba mu riguna eh gashi eh saboda mun san cewa sunayi idan aka ba mu riguna gashi ga abin da muke so a rubuta akai eh kawo mana mu je ko mu je mu ansa za mu raba mutane amma ba wai kudin muke so a ba mu ba
eh to amma
ba ma san gefen da muka rubuta abubuwan da muke bukata kowanne mun yi lissafi mun rubuta kudin sa to kin ga zaki ya rage nasu za su ya dauka kaya su ba mu za su ya dauka kudi su ba mu amma mu abin da muka nuna musu kowanne suka bayar yayi
to tambaya nan ita ce a matsayina na muryar Amurka misali ina Amurka ta yaya zan ba ku riguna da za ku saka ko hula
akwai zakiya mu DHL ko FedEx ko wani abu ne
kudin da zan yi DHL din shi ko FedEx da lokacin da zai dauka har ma October din ta wuce
eh to zakiya aiko da kudin in yaso mu sai mu je mu yi amfani da kudin mu sai duk abubuwan da muke bukata
kenan dai Jamila anan
yawa su kuma sai ku bibiya kamar ku bibiya ku ga cewa tabbacin abinda muka bukatan yin zami ko bai zami ba
kenan dai anan akwai bukatar Aisha Umar Tofa da Anas akwai bukata a sake lale a sake dole sai an dage tunda 19 ga wata nan da kwana 4 idan Allah ya kai mu kenan akwai ko ba kwa ganin hakan dole sai kun sake shiri
dama ai dole sai an yi shirin yanzu dai dama ai cewa muka kai kawai tunda dai ga watan bai kare ba sai mu dauki wata rana a cikin watan sai mu saka akan a ranar za a yi kafin dai watan ya dare in Allah ya fara yadda
yanzu ku anan Kano kamar waɗanne kamfanoni ne ku suka ce za su ko kuma waɗanne kamfanoni ku kuka tuntuba
kin ga mun kai kamfanin MTN mun kai Etisalat mun kai Airtel mun kai kamfanin ruwa Sebon mun kai Ministry of Health mun kai Indomie ina ga kamfanin kan da muka sai kenan da gaskiya
to da fatan waɗannan kamfanoni da kika lissafa yanzu sun ji kuma kamar yadda suka yi alƙawarin tuntuba ku za su tuntube ku
amma yanzu idan kamar yanzu idan kun gudanar da wannan tafiyar idan ranar a ce ma ranar ƙarshen wata ya zo me kuke so ku ga cewa me kuke so ku ga kun cimma idan ta wannan hanyar da za ku gudanar da tafiyar menene burinku game da wannan
burinmu shine idan mun gayyaci mutane domin su zo mu wayar musu kai game da cutar sankarar mama in muka zo mu ga mutane cewa tabbacin sun fito musamman mata wanda akwai wayanda daga sanda suka ga cewa sun kamu da cutar sankarar mama gani suke to su fa karshen rayuwar su yazo ai mala'ika mutu yazo kawai cutar sankarar mama ba ta da magani amma in suka zo za a wayar musu da kai akan cewa ga yanda za a yi ka kare kanka daga kamuwa da cutar sankarar mama sannan kuma in kana da ita ko kina da ita ga yanda za a magance ta tana da magani dan babu cutar da Allah ya saukar da ita ba ta da magani
amma Anas ka san wannan cutar sankarar mama ba mata kawai take kamawa ba ka san har maza na fama da ita
na san cewa har maza tana kamawa amma saboda victims sun fi yawa akan mata shine dalili kafin a ga namiji ɗaya da cutar sankarar mama za a iya samu mata 10
to sai Aisha me zaki kara akai
eh kamar dai ta faɗa zan ce mazan ma muna so su ma su fito saboda wasu matan in ba su samu sun fito ba mazan suka zo mazan za su je gida su sanar musu sai gashi abinda ake ciki kuma in wannan har ya samu daukaka nan gaba za mu fita daga cikin makaranta mu shiga cikin gari su ma ayi tunda duk karuwar al'umma ce abin da muke so dai mu ga mun yi achieving kenan
kuma ina ga kamar ba ma kamfanoni ba kin ga da a ce ko a cikin nan jami'ar Bayero da a ce kowane dalibi naira 5-5 ko naira 3-3 naira 10-10 duk dai wanda zai iya idan daga kun fara da kama ku girka wata gidauniya daga nan cikin jami'a da malaman da kowa da kun tara kudade da yawa.
To haka ma hanya ce mai kyau, to amma ki san yanzu mun kusa gamawa na farko kenan, na biyu kuma duk abin da inda dalibi ya ji an ce zai fito da ko wani rabiyar ce shi kenan, fa hankali ya tashi. To shi ta gaskiya tun farko ba mu ma yi tunanin mu ce dalibai su ba da kuɗi ba.
Yawwa, to ga dukkan alamu lokaci da ya fara daga mana hannu, amma kamar ɗaya-ɗaya za mu ba ku lokaci, kamar wani kira kuke so kuwa masu saurari yanzu haka musamman game da wannan gangami na faɗakarwa da kuke son shiryawa. Anas ko Aisha ko kowanne ya fara, bismillah.
To masu saurari dai abinda za mu iya cewa shi ne duk wanda yake jin mu kuma yana da hanyar da zai iya ƙarfafa mana gwiwa ko yaya ne, a shirye muke mu karɓa kuma mu saurare sa. Sannan kuma muna roƙon mutane in har wannan abu ya tabbata ko ba daga cikin makaranta ba, da nan muka fito za mu yi a fito don kowa kansa ya waye a san me wannan cuta da kuma yadda mutum zai kare kansa a kai. Saboda in har abu zai yi kuma babu mutane kin ga ai babu ba a cimma buri ba. To fitowar mutane ma shi ma yana da muhimmanci.
To Anas me za ka ƙara a kai?
Ba ni babu abin da zan ƙara domin Aisha ta faɗi wani abu da nake so in faɗa.
Amma ni ina tambaya a matsayinku na matasa, sannan kuma ga yanda kafafen sada zumunci yanzu suke amfani sosai wajen yada irin waɗannan abubuwan, me kuke yi, ya kuke amfani da su irin su Facebook da Twitter wajen faɗakar da wannan shi
sanar da jama'a yawa wannan abin da gangamin da kuke son shiryawa?
Ai da farko kin ga idan ka fara sanar da jama'a za ka yi abu kaza, to ya zama na a ce ka gama haɗa komai. Abin biyu ne ko ka sanar da su ko ka ce kana neman taimako. To in muka ce mun sanar da su za mu yi wannan gangami, kin ga kenan mun haɗa komai, mun saka date ga shirin da za a yi abu, tunda ba za ka ce mutum za ka yi abu amma kuma babu date babu.
Amma ba kya ganin da an fara sanar da su da watakila an samu waɗanda za su taimaka.
Haɗawa ma ake yi a sanarwar a ce ga yanda za a yi taimakon ko? Saboda kamar yadda aka yi occupied movement din nan.
To gaskiya wannan don wannan, amma kullum muna kan intanet din nan muna ganin abubuwa, za ki ga mutane da yawa sun fito suna son su yi abubuwa kamar irin waɗannan din, za su yi ta sanarwar su yi ta neman taimakon. Amma babu wani taimakon abin nan da zaki da an ba
su. Aisha, ai ban tare numfashin ki ba, daɗin abin kenan ku sai ku yi amfani da wannan, sai ku sauya salo, ku canza, ku juya yadda nakun zai yi wuhiye na waɗancan ɗin da ya gagara.
To haka ne.
To lokaci da ya fara ɗaga mana hannu da fatan waɗanda suka saurari wannan shiri za su tuntuɓe ku domin su taimaka. Baki ɗaya da iyakacin shirin kenan, sai gobar haka a madadin kowa da kowa, sai an jima.
Hello your future, goodbye your past. You've been in pain too long, honey your back. You reached for the stars, fell on the moon. Life ain't been crystal stairs, never silver spoon. But we'll keep on reaching up high. Till we can't reach no more, till we touch the sky. And we'll keep on open, praying for you. Until we make it through. Survive, live strong. We're gonna fight this thing together. We're gonna win before too long. Survive, live strong.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.